Sanarwar da ta musanta zargin wanda mai magana da yawun minista ya da labarai Rabi'u Ibrahim ya sa hannu ya ce bita da kulli ne kawai kuma kage kamfanin yayi wa gwamnatin ko jami'anta. Rabi'u ya ce babu gaskiya ko kadan a zargin, inda ya kara da cewa wata kutungila ce da kamfanin yayi domin hana a bincike shi, tunda ana zargin kamfanin na bada kafa na tayi wa kasar barna da zagon kasa wajen lalata arzikinta. An kwashi tsawon lokaci ofishin mai ba shugaban kasa shawara kan harkar tsaro Nuhu Ribadu yana takun saka da jami'an kamfanin Binance kan kimbiyan haraji da kuma karkatar da kudade da ba a faɗi adadin su ba. Wani abu da yasa har wani jami'in Binance Nadim Anjarwalla ya gudu daga Najeriya, amma aka kamo shi daga kasar Kenya makonni hudu da suka gabata, kuma tun lokacin ne ake tafka shari'a da kamfanin. Akan haka ne shugaban kamfanin Richard Teng ya zargi an nemi cin hanci har na dalar Amurka miliyan 150 daga wurin su domin a wofantar da binciken. Awal Musa Rafsan Tanjani shine wakilin kungiyar Transparency International mai yaki da cin hanci a kasa da kasa, wanda ya bayyana mun ra'ayinsa game da wannan al'amarin.
Wannan bai jo mana da mamaki ba, ganin inda cin hanci da rashawa yayi kanka a kasar nan, kuma inda kamar jami'ai suke amfani da dama su suke azurta kansu ta hanyar haram da kuma yin abin da bai dace ba. Ganin a baya ma wasu jami'ai na gwamnati sun nemi duk abin da za a yi a ba su cin hanci, to wannan bai zo mana da mamaki ba, ganin ita da kanta wannan gwamnati ba ma ta da wani aƙida ta batun yaƙi da cin hanci da rashawa, saboda haka jami'anta ma da daman su yawanci ana ma binkitansu da tsabagen cin hanci da rashawa da cin amanar ƙasa.
Amma kwararre a fannin diplomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi bayani cewa
gaskiya abubuwa ne wanda za su yi wa Najeriya tarnakaki da ɓata sunan Najeriya a waje, da kuma wato nuna rashin damuwa da bincikar zargi na rashawa da ake ganin cewa gwamnatin nan tana da wannan taban. Ni a tunani na kamata a ce na farko gwamnati ta bayani maimakon ta dauki magana ta jefa ta wurin ma'aikatarta ta watsa labarai da propaganda da ƙarya da gaskiya, da watakila sai ta fara magana cewa to tunda has ya faɗi sunan wa'anda ɗaya daga cikin mutanen da suka kai wannan bukata wurin sa na karɓan dala miliyan 150, sai a binciki daga wurin wa'annan mutanen, sannan kuma a bashi dama ya bada hujjarsa da shaidarsa.
Da muryar Amurka ta tuntubi wasu 'yan majalisa gumsu ka yi, babu wanda ya ce uffan. Gwamnati za ta ci gaba da bibiyar shari'ar aikata laifuka kan kamfanin na Binance a ranar 17 ga wannan wata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.